الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Za mu tashi muna nan a cikin suratul mujadala, za mu tashi kan ita dai aya ta biyu. Na'am.
Aya ta uku. Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطيع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم.
الله سبحانه وتعالى bayan yayi mana bayani akan matsayi ko hukuncin wadanda suka keta wannan doka ta zihari, yace wallazina yuzahiruna min nisaihim, wadanda suka yi wa matan su zihari, wadannan matan su na aure ko ma a hada da bayin su sadakan su kamar da imamu na mali ya tafi, summa yauduna, sannan suka janye abinda suka fada na wato zihari din, ko suka yi niyan kome zuwa ga iyalin su, lima qalu, zuwa ga abinda suka fada. Allahu huna ana fassara ta da ila, ai ila ma qalu, suka koma zuwa ga abinda suka fada din nan, suka janye cewa wannan mata da suka siffanta ta ko wani shashi nata da na mahaifansu suka bar wannan, to Allah ta'ala ce fatahariru raqabatin, abinda za su yi na kafara shine za su yanta baiwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya yanta baiwa ko bayar da yanci, saboda muhimmancin yanci a addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya fara da shi. Dan adam a cikin haƙoƙinsa guda biyar babu wanda yafi muhimmanci irin a bashi yanci: a bashi yancin ya rayu, a bashi yancin ya zaɓi addinin da yake so, ya zaɓi ƙasar da yake so, ya zaɓi sana'ar da yake so, ya zaɓi duk abin da ya dace da shi wanda bai saba wa Allah mahaliccinsa ba. Wannan dama ɗan adam yana buƙatar ta a ko'ina yake a duniya. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala, saboda lokacin da addinin musulunci ya bayyana, wani shashi na duniya sun danƙe, wani shashi sun maida su bayinsu, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya yin yanci ko yantar da bayi yana daga cikin ayyuka muhimmai a addinin musulunci. Idan muka duba cikin inda Allah ta'ala ya yi maganan bayar da zakka, anan ma sai da ya saka yanci, yace innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wa fir riqab adiya kudi aje a fanso mutane a yanta su hakanan Allah subhanahu wa ta'ala yace falaqata hamal aqaba wama adraka mal aqaba fakku raqaba me sanar da kai aiki mai wahala wanda ba kowa yake iya yin sa ba sai Allah yace fakku raqaba in tadda bayi in tadda wuyayi aw it'amun fi yawmin zi masgaba ko ka dauko abinci ka ciyar da mutum a lokacin da ake cikin yunwa ake cikin yunwa ake cikin wato fatara da tsiya da kwalara da annoba ka taimaka wa mutum a wannan lokaci yana cikin aikin alheri kun ga Allah sai ya sanya yan tabayi yana daga cikin wannan haka nan zamu ga wajen rantsuwa Allah ta'ala nan ma sai da ya sanya yan tadabaiwa yana daga cikin kafaran wannan Allah ya ce fa kafaratuhu it'amu asharati masakina min awsati ma tu'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba anan tahriru raqaba shi yazo kusan na karshe domin an sanya abun guda uku a jere kansu daya ka zabi daya faman lam yajid fasiyamu salasata ayyam wanda bai samu ikon ya ciyar da miskini goma ba ko ya musu tufafi ko su goma ba ko kuma bai samu bai wanda zai yanta ba ya rasa daya daga cikin wannan ukun to sai Allah ya ce azumin kwana uku ko a jere ko a rarrabe haka na wajen kisan kai wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an nan sai Allah ya fara da fatahriru raqabatin mu'mina anan ne kadai wajen raqaba aka kira ta da mu'mina amma a wajen ragowan Allah bai sa sharadin imani na bai wanda za a yanta ba mun ce daga cikin hanyoyin da ake tafsirin alqur'ani hanyoyi ne guda shida duk sanda wani yake tafsiri in ka lura da kyau zaka ga yakan tare ko yakan bada karfi a daya daga cikin waɗannan hanyoyi guda shida na farko sune tafsirul qur'ani bil qur'an tafsirul qur'ani bil qur'an yana da hanyoyi guda shida akwai abin da ake kira bayanul mujmal wata aya ta dunkule wani abu a wata aya kuma sai a fasa shi ai bayanin sa dalla dalla sai ka dauko inda aka dunkule din ka dauko inda aka bayyana din ka fassara can da can wannan shi ake kira bayanul mujmal akwai taqayidul mutlaq aya ta kudure ko ta dunkule wani abu a wani gurin kuma a sunce shi a warware shi a bude shi sai ka dauko suntaccen ka fassara dunkulallan ko dauraren da shi wannan shi ake kira taqayidul mutlaq akwai takhsisul am a wani gurin a fada abu da fadi a wani gurin kuma sai a tsuke shi sai ka dauko inda aka tsuke din sai kai amfani wajen fassara wancan mai fadin kamar wajen jini da Allah ya ni gurin yace dam wani gurin sai yace daman masfuhan kaga masfuhan anan shi ake nufi ba kowane dangi na jini ba sai jinin da ya biyo wuka amma jinin da ke cikin tsoka ko ke cikin hanta ko saifa wannan ba laifi idan mutum an gasa masa ba a wanke wannan jinin na ciki ya ci ba dan kowace tsoka tsakanin ta akwai jini kagan aka ce sai an wanke jini kwata kwata to kusan ma ba za a ci naman ba domin da jini a cikin sa amma wanda aka yanka ya biyo wukan nan shi ake nufi kaga a can an yi sannan akwai tafsirul mafhum min ayatin bi ayatin ukhra wata aya ta zo da wani abu a dunkul wato ta zo da shi a wata fahimta wata in ka dauki wancan ayat sai kai wata fahimta sai wata ayat ta zo ta fassara wannan fahimtar abinda ake nufi da shi akwai tafsirul lafazatin bi lafaza wani lafazin ya zo a dunkule a wani gurin kuma sai ai bayanin wannan lafazin akwai tafsirul ma'anan bi ma'anan a fassara wata ma'ana da wata ma'ana duk wannan yana cikin wato a qasam da anwa na tafsirul qur'ani bil qur'an akwai tafsirul uslubin bi ayatin bi uslubi ayatin ukhra a fassara uslubin wata aya da uslubin da wata aya ta zo da shi a dunkule to da Allah ta'ala ya ce fatahriru raqabatin mu'minatin nan an ce fatahriru raqaba a wajen imamu na malik anan in an ta samo baiwa ko musulma ce ko ba musulma ba ko mummuna ce ko kyakkyawa ko mai lafiya ko mara lafiya in aka yanta ta anan yayi don Allah ya ce fatahriru raqabatin amma a wajen kisan kai sai ce fatahriru raqabatin mu'minatin da aka sharadi ne a can sai an samu mu'mina amma a mazhabar imamu shafi'i tunda dai duk alqur'ani ɗaya ne a can ya ce fatahriru raqabatin can ma fa tahariru raqabatin, can fa tahariru raqabatin mu'mina. Guraren nan guda uku da aka ce a yanta baiwa, to inda aka faɗi imani sai mu hamlul mutlaq ala al muqayyad, ma'ana mu ɗauko ayar da ta yi maganan kisan kai cewa sai an yanta baiwa mu'mina, nan ma mu ce dole sai ta zama mu'mina, can ma mu ce sai ta zama mu'mina a wajen wato a rantsuwa. Wannan shine mazhabu al-Imam Shafi'i, wanda al-Imam na Maliku shi yana ga kowace aya a fassara ta inda take, a can an sa sharadin imani ko an wasafa ta da imani, mu nemo mai imanin. Nan an ce baiwa kadai, sai mu dauke ta mu kawo kowace irin baiwa, kowane irin bawa aka yanta a nan gurin yayi. Kun ga muhimmancin yanci. Allah ya ce min qabla an yatamassa, kafin su sadu da juna, kafin su wato jema juna. Zalikum tu'aduna bihi, wannan shine ake muku wa'azi, ake muku gargadi, ake ja muku hankali, ake tsoratar da ku da shi wannan hukunci da aka yi. Wallahu bima ta'maluna khabirun, Allah yana da cikakken sani mai zurfi game da abin da kuke aikatawa. Kankaninsa da babbansa da mai yawansa da kadan dinsa da na fili da na boye da wanda ya wuce da wanda ake da wanda zai zo, shine ma'anan khabir, wanda yake da zurfi a cikin saninsa, ba sani na gefe gefe ko na kusa kusa ko mai iyaka ko mai karewa ko wanda jahilci ya gabace shi ko kuma mantuwa za ta biyo bayansa ba, shine Allah subhanahu wataala. Faman lam yajid, wanda ya nemi baiwa ya rasa. Ku duba wata hikima ta alqur'ani, saboda ya san nan gaba kadan bauta za ta kare da wannan kalam, sai dai abotar da kai ta wata hanya, amma ba dai a kama ka a sa maka mari ko amfa a kai ka bakin tasha a kasa a kasuwa a maka farashi 50,000 100,000 80,000, wani yana girgiza kanka yana anya ko wannan ya ci kudin sa, to wannan an daina. Akwai wasu tsofaffin kasuwanni a cikin jihar Kano, har yanzu irin tsofaffi sukan faɗi lokacin da ake cinikin bayi, ga irin ankon da ake daura bayin. Ko a Lagos in ka je bakin ruwa zaka ga har yanzu da irin karafunan da lokacin da ake siyan bayi daga nan ake kai su kasashen Turai, zaka ga irin ankon da ake daure su a bakin ruwa. Kawai shikenan da ka bata wani rai kawai sai ce kasuwa, sai a buga mutum ankwa sai ai kasuwa da shi, sai a je a buga fa masa farashi a siyar, wani ya siya ya tafi da shi inda yake so, ya mai da shi bawansa kenan. To sai Allah ya ce faman lam yajid, wanda ya nemi bawa ya rasa. Kamar yanzu da ya ka samu bawa haka kawai, kowa ya samu yanci, wanda ya ce maka bawa ma ya rena maka hankali, indai ba na Allah ba. Saboda haka kowa ya samu yanci yanzu ya tafi ya je bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala. To Allah ya ce faman lam yajid, Allah bai ce faman lam yastadi ba, saboda da ya ce faman lam yastadi ana nufin kenan za a iya samun bayin amma za su yi tsadar da ba za ka iya siya ka yanta su ba, amma sai ya ce faman lam yajid. Kudu banbanci tsakanin faman lam yajid da faman lam yastadi. Faman lam yastadi wanda ba zai iya ba, faman lam yajid wanda bai samu ba kwata kwata, ka nemi bawa ka rasa. To sai Allah ya ce fasiyamu shahraini mutatabi'aini min qabla an yatamassa, to sai ayi azumin wata biyu a jere kafin su ci gaba da mu'amala ta aure. Sai Allah ya dawo da mu kan azumi, saboda azumi yana da amfani ta bangarori guda uku. Na farko, yana gyara alaƙar mutum tsakaninsa da Allah, saboda makaranta ce ta koyan abu uku. Azumi yana koya maka godiya ga Allah, azumi yana koya maka tsoron Allah, azumi yana koya maka haƙuri. To saboda haka shi yasa aka dawo kan azumi, domin zai ƙara maka tarbiyya. Sannan azumi kuma yana nuna maka halin da ƴan uwanka musulmi masu jin yunwa suke ciki. Idan kai kullun kana ƙoshi, sai Allah ya ce kada ka ci, kada ka sha, kada ka je ma iyalanka daga ketowa alfujir zuwa faduwar rana. To idan kai a wannan nan baka ci abinci ba, duk wanda ya zo ya ce maka wallahi yau na wuni ban ci ba, ka san halin da ya shiga ba hali ne wanda yake mai sauki ba. Zaka koyi tausayi, zaka koyi haƙuri, zaka koyi tsoron Allah, zaka koyi godiya ga Allah, kuma zaka tuna halin da ƴan uwanka suke ciki. Sannan zaka san girman wannan dokar, domin dokar da ka karya ta aka dora maka fansa sai kai azumin wata biyu a jere, ka san wannan abu mai girma ne. Duk mutumin da ya azumi wata biyu a jere zai dinga tunawa da wannan dokar ta Allah ya kiyaye ta. Shi yasa zamu ga da yawa a gurare, idan an wa Allah ta'ala laifi cikin ayyukan da yake sa ka fara sai azumi ya zo. Kamar da Allah yake cewa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusukin. Fidyatun min siyamin, mutum yayi wato fidya ta hanyar yin azumi ko ta hanyar yin sadaka ko ta hanyar yin yanka. Hakanan a wajen tamattu'i Allah subhanahu wa ta'ala yace faman lam yajid fasiyamu salasata ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamila. Wanda ya tamattu'i bai samu ragon da zai yanka ba ko ba shi da kudin, Allah yace ya azumi guda uku a lokacin haji, in ya dawo gida ya azumi guda bakwai, wannan shine azumi goma cikakku. Hakanan zamu ga a wajen rantsuwa ma Allah subhanahu wataala ka nan faman lam yajid fasiyamu salasata ayyam. Haka wajen kisan kai Allah ya ce faman lam yajid fasiyamu shahrayni mutatabi'aini taubatan min Allah. Ya azumin wata biyu a jere shine a matsayin tuban sa a wajen Allah subhanahu wataala. Haka a wajen farauta a cikin suratul Maida Allah subhanahu wataala ya ka wannan ya ayyuhal ladzina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم حجيا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره او عدل ذلك صياما. كون ganin ma Allah ya fito da azumi ya zama daidai da abin da mutun ya aikata. To haka nan zamu ga a wajen mutun da ya sadu da matarsa da rana da gangan ana azumi, shi ma hukuncin sa kenan. Daga ciki akwai yin azumi 60 na wata biyu a jere. Kunga wannan duka fara ce na laifi, azumi yakan tsaya a matsayin wannan domin a wa mutum horo, a yi masa reno, a yi masa karantarwa da azumi. To Allah ya ce wanda bai samu bai wanda zai yanta ba, to sai ya juya zuwa yin azumi guda 60 ma'ana na wata biyu a jere. Min qabla an yatamassa almasu, mun faɗi bambanci tsakanin masu da lamsu. Lamsu ka shafa, masu ka runguma ka kama. Saboda haka wannan yana nufin saduwa, bambancin su kenan. Amma a wajen imamu na mali yace har ma shafa matar da kaiwa zihari shi ma bai halatta ba, ko sumbatar ta bai halatta ba, ba sai saduwa kadai ba. Fa man lam yastati, wanda ba zai iya yin azumin wata biyu a jere ba, kamar yadda shi ma Aus bin Samit ya kasa don matarsa da aka ce to ya je ya azumi ya yanta baiwa, tace yo ina yake da kudin da zai yanta baiwa. Aka ce ya azumi 60, tace yana tsoho ya zai iya azumi 60. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya ce da miskini 60, tace to ina yake da kudi, wato ba shi da halin yancin, ba shi duka hukun ba zai iya ba. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ga wani samho nan na dabino, ki ba shi ya je ya yanta, ya je ya ciyar da miskinai. Sai tace ni ma akwai wani samho din da zan kara masa. Sai tace to kin kyautata, kema Allah saka miki. To haka nan mutumin nan da ya sadu da matarsa shi ma haka ya faru. Shi ma da yazo yace na halaka, manzo Allah ya ce me ya halaka ka? Yace na fada wa matata da rana ana azumi. Yace to je ka ka yanta baiwa. Yace ba ni da hali. To je ka kai 60, yace wanda ya karya daya zai iya 60. Dai ma fa na karya yau. Ya zai iya 60 na karya daya. Yace to je ka ce da miskini 60. Yace ai daga nan din Madina shashinta na dama zuwa na hagu babu gidan da yake gidana talauci. Kaje yana cikin wannan talauci amma je wannan tabargazar. Zaka ce to shikenan, ga abundan nan kaje ka ciyar, ga abunda zaka ciyar nan aka bashi da bino. Sai yace to ai ba wanda yafi shi talauci, da aka ba wanda zai ba kenan. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya murmushi har sai da hakoransa suka bayyana. Yace to je ka ci. To saboda haka wannan horo ne Allah yake mana don mu san girman dokar sa. Faman lam yastati, wanda ba zai iya yin wato azumin nan guda 60 ba, fa it'amu 60 miskinan. Allah yace to Allah gatan talaka. Allah yace to a ciyar mun da miskini guda 60. Yanzu kaga talaka guda 60, kowa ba shi plate guda da nama da abinci mai kyau ya ci, ai kaga wannan sai ta addu'a Allah ya saka ƙara yin ziharin. Dan wani in ba ziharin yayi wallahi ba zai ciyar da miskini 60 ba. Kuma nan zamu san muhimmancin matsayin da talaka yake da shi a wajen Allah. Da yawa Allah ta'ala in zai faɗi ciyarwa ko zai faɗi aikin alheri sai ya shigo da talaka. Allah ta'ala ya ce yas'alunaka ma za yunfiqun قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. الله يسنى تنبين كويوى ذاس تشير. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. فاراد بابك دا بابنك كتبتر بابك دا بابنك سنكوشي سنسا تفافي ميكو سنسا ملافيا سنسا مأبنش سنسا مسترا سنسا منسوا سنسا مكنشير هنكلي. سو الله يفاراد سو sannan a zo ga dangin uwa dangin uba da sauransu, sannan a tsallaka zuwa ga marayu, a zo zuwa ga talakawa. Haka Allah subhanahu wataala da ya shardanta ma banu Isra'ila doka suke hada talakawa. Wa iza akhadna mithaqa bani Isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakin. Nan ma Allah yace da talakawa, da Allah yake fadan ka'idodin da zaka cika ka samu takawa. Sai ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib walakinnal birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-mala'ikati wal-kitabi wan-nabiyina wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal-yatama wal-masakina wa bana sabili was-sa'ilina wa fi riqab. Nan ma Allah ya shigo da talakawa. Haka nan da Allah ta'ala yake maganan fai'u. يأتي ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذو القربى واليتامى والمساكين. يأتي ما قنا الغنيمة يأتي وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمصه وللرسول ولذو القربى واليتامى والمساكين. حتى يأتي فأدوكو يقوم وأن يأتي ما تأكي أيضاً سام الزمن لا فيها. يأتي وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. دع الله يتاشي ما تأيني ووسئ يموتا. يأتي ما سلككم في سقر وإما يكيكوا سقرا. قالوا لم نكن من المسلين ولم نكن نطعم المسكين. سكتي باما سلى باما شيدة لك. الله يأتي أكامون خذوه فقلوه ثم الجهيم صلوه ثم في سلسلة زرعها سبعون زراعا فسلكوه. ما لفنسا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. لفنسا بإيمان دا الله با سننبايا فأيتد جماعة ستيد مسكيني ولا تحاضون على طعام المسكين باقا فأيتد جونا أدنغ تيد ما سكر من كرفي. الله يقول أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدق اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. بايا زابر ده جماعه بايا فدايت ده سو سيتيار ده ماسو قرامن كارفي كونغا اشي تيمكا وتلكاوا ده تيار ده سو ده تيمكا مسو وجن حركوكين يو ده غوبنا رايوانسو ينا cikin abin da yake jawo yarda Allah. Allah yace ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ذاك تيا فلقت هم العقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربه. كونغا مسكيني اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشر لي في زمره المساكين. Yace ya Allah ka raya ni talaka, ka kashe ni talaka, ka tashe ni cikin talakawa. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana son talaka, Allah yana son talaka, shine talaka hidai in baya son kansa. Ba ana nufin talaka ka zama mai kashashiyar zuciya ba, mai matacciyar zuciya ba, mai bara, mai maula ba, mai kankan da kai, mai wulakantar da kai, mai tozarta kai ba. A'a, yadul ulya khairun min al-yadus sufala. Laysa al-miskinu alladhi taruddahu al-luqma wa la luqmataini. Ba talaka bane wanda za a jefe shi da loma daya ko da kwandala daya ko da naira daya a jefe shi da naira biyu ya tashi yana kokawa ba, sai dai wanda yake da wadatar zuci da kamewa da mutunci, baya rena sana'a, baya rena aiki komai kankantansa, wanda zai samu abinda zai ci ya sha ya kara mutuncinsa. Domin duk ranar da ka kasa mallakar abinda zaka ci, ka kasa mallakar abinda zaka sha, ka kasa mallakar abinda zaka wa kanka sutura, to baka da ra'ayi. Sai abinda aka ci sai an ce ka ce, amma baka isa a ce ba a ce ba, sai ka ce wai me aka ce ne in ce irin abinda aka ce, saboda baka da ta cewa. Man la yamliku qutahu la yamliku qararahu, wanda bai mallaki abincinsa ba to bai mallaki makomarsa ba, kuma ba shi da abin fada a cikin jama'a. Saboda haka kun ga shi yasa Allah ya ce a ciyar masa da miskini guda 60. Zalika litu'minu billahi wa rasulihi Allah ya saukar da wannan doka ne yana jan hankalinku domin ku ƙara imani da Allah da manzansa. Mu ƙara sakankancewa domin imani kamar yadda muka faɗa a tsagwaron harshen Larabci yana ɗaukar ma'anoni guda uku. Akwai al-iqraru, al-i'tirafu, at-tasdiqu. Duk inda kalmar imani take kewayawa a tsagwaron harshen Larabci ba ta fita daga waɗannan ma'anoni guda uku. Da ko suke fassara ta da gaskatawa, wasu suke gaskata ta da amincewa, wasu suke fassara ta da gamsuwa, wanda gamsuwa shine mafi ƙarfi a cikin fassarar imani. Domin abinda ka gamsu wato ya ratsa ya zauna a zuciyarka, yayi naso ya bi gabbanka, ya zo kan harshenka, ya mamaye gabbanka, ya zama jini a jikinka, shi ake kira kai imani da shi. Ma'ana ka yadda, ka gamsu, ka karba, ka gaskata, ka bi 100%, babu shakka, ba ko kwanto, ba wahami a ciki. Shi yasa Allah ya ce dan ku ƙara gamsuwa da Allah da manzansa. Wa tilka hududullah, waɗancan dokoki da aka faɗa guda uku ga wanda ya zihari ko ya yanta baiwa ko ya azumi 60 ko ya ciyar da miskini 60, hududullah, iyakokin Allah ne. Shi kuma Allah yana da iyakoki guda biyu, akwai iyakokin haramtawa, akwai iyakokin halattawa. Ku lura idan a cikin Alkur'ani Allah ya ce tilka hududullah fala taqrabuha, to za ku ga waɗannan dokoki ne na wato haramtawa. Idan kuma aka ce tilka hududullah fala taqrabuha, to za ku ga waɗannan dokoki ne kuma na halattawa. Fala taqrabuha na halattawa, fala taqrabuha na haramtawa. Abinda aka haramta sai a ce kakka zo kusa da shi, abinda aka halatta kuma sai a ce kada ka ƙetara shi. Ma'ana ƙetar halacci saban Allah ne, kusantowa zuwa ga haramci saban Allah ne. Saboda idan Allah ya ce a yi kaza, a tsaya iya abinda ya halatta, in ya ce a bari a nisanci abinda Allah ta'ala ya haramta. Wannan su ne iyakokin Allah guda biyu, na halacci da na haramci. Walil kafirina azabun alim, azaba mai tsananin raɗaɗi ta tabbata ga kafirai. Don haka kowa ya kiyayi kansa da kafirci, domin za a ɗanɗana kuɗa ta azaba mai tsanani akan waɗanda suka kafirta. Na'am.
Innal ladhina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubita alladhina min qablihim وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين.
الله سبحانه وتعالى إن الذين يحادون الله ورسوله للي وطن دسكي ساقا وا الله دمن زنسا الله يتي أي سكي يتي أبري سكي بري. Kamar da Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ati'u Allaha wa ati'ur rasula wa la tubtilu a'malakum, ya ku masu imani ku bi Allah ku bi manzansa kada ku bata aikin ku. Ma'ana in kuka saba wa Allah da manzansa aikin ku ya baci. To Allah ta'ala ya ce innal ladzina yuhadduna Allaha, wadanda suke saba wa Allah wa rasulahu suke saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, kubitu, an kaskanta su, an wulakanta su, an tozarta su, an zubar da kimar su. Shine ma'anan al-kabtu a harshen Larabci, yana nufin addafu ko ar-raddu bi unfin wa tazlilin, wato a tunkuɗa ka baya, a kaskance, a wulakantace kuma da tsanani, shine ma'anan al-kabtu. To Allah ya ce kubitu, an kaskanta su, an wulakanta su. Malam Abdullahi dan Abbas yace ma'ana ukhizu yawmal khandaqi, an kaskanta su a ranar yakin Khandaq bil hazimat, ta yadda aka karya lagon su, aka kuma karya bataliyar su. Shine ma'anan kubitu, an kaskanta su, an wulakanta su. Kama kubital ladina min qablihim, kamar yadda aka wulakanta, aka kaskanta waɗanda suka gabace su, waɗanda suka yaki da annabawa ko suka ibin dokar da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar, to su ma kaskanci ya tabbata akan su. وقد أنزلنا آيات بينات, الله يقول للي حقيقة من سوكت دا آيوي بيننو, ودن سيكي بياني أكن دوكوكين الله. من چه آيوين الله كشي بيوني, akwai ayatun shar'iyya, akwai ayatun kauniya. Ayatun shar'iyya su ne dokoki da Allah ya saukar na ayi kaza a bar kaza, ko labarai da Allah ya saukar don a gaskata su. Domin ayoyin Allah na Al-Qur'ani ne, ko na At-Taura, ko na Zabura, ko na Injila, ko na Suhufi Ibrahim wa Musa, zaka ga akhbarun ne wa ahkamun, hukunce-hukunce ne waɗanda suke kunshe da adalci, ko kuma labarai ne waɗanda suke ɗauke da gaskiya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, as-silqu fil akhbar wal adlu fil ahkam. Dukkan abinda Allah ya zartar na hukunci, to wannan hukuncin adalci ne. Dukkan labarin da Allah ya bayar, ko an yi, ko ana yi, ko za a yi, wannan labarin to gaskiya ne, tsagwaran gaskiya ce a cikinsa. Saboda haka Allah ya ce mun saukar da ayoyi waɗanda suke a fili, kuma ayoyin Allah masu sauƙin aikatawa idan na shari'a ne, ko masu sauƙin ganewa idan na kauniya ne. Domin duk abin da ka gani yana yawo a ban ƙasa, shi ma aya ne, kai aya ce, ni aya ne, shi aya ne, ita aya ce. Walillahi fi kulli taskinatin wa taharikatin abadan shahidu, kaifa yusal ila am kaifa yajhaduhu aljahidu, wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid. Wa min ayatihi manamukum bil layli wan nahar, wa min ayatihi khalqu samawati wal ard, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, wa min ayatihi kaza, wa min ayatihi. Duk ayoyin Allah ne, duk abinda muke gani a duniya aya ce, ma'ana alama ce da take nuna samuwar Allah. Domin kai din kanka alama ce ta wanda yayi ka, domin da ba dan kai ba, ko da ba dan akwai wanda yayi ka ba, da ba za a same ka ba. Ashe dukkanin mu aya ce, dukkan mu hujjoji ne, dukkanin mu dalilai ne akan samuwar Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma shi kadai yayi halitta, shi kadai ya mallaki halitta, shi kadai yake gudanar da halitta, shi kadai cancanci bauta, shi kadai kamata a siffanta shi da sunayensa da sifofinsa, kada ai masa ƙari ko ai masa ragi. Inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hasisa wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatun bi amrihi ala lahu al-khalqu wal-amr tabarakallahu rabbul alamin. Walil kafirina azabun muhin, lalle azaba ta wulakanci ta tabbata akan kafire. Kafiri ya shiga uku a lahira. Can an ce azabun alim, ya tabbata ga kafiri. Nan azabun muhin, azabun wulakanci ta tabbata gare shi. Wani gurin a ce azabun azim, wani gurin ashaddul azab, wani gurin azabun muqim, wani gurin azabun muhin. Gashi nan iri-irin azaba Allah ya ce ya tanada ma waɗanda suka kafirce masa. Shi kafirci as-satru, wato ka suturce ni'imar Allah, ka kauda kai ga barin yarda da cewa Allah shi yayi ka, ko kuma kai inkarin ayoyinsa ko manzanninsa. Wannan dai yana cikin abin da ake kira kafirci, wanda yashi ya zama kafiri. Allah ya tsare mu. Na'am.
Yawma yab'athuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allahu wa nasuhu wallahu 'ala kulli shay'in shahid.
Allah subhanahu wa ta'ala ce yawma yab'athuhumullah, ka tuna musu ranar da Allah zai tashe su. Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawm al-qiyamati la rayba fihi. Allah wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi, ya rantse sai ya tattara ku, sai ya tara ku. Akwai banci tsakanin tashi da tattarawa da tarawa a guri guda, shine al-hasharu wan-nasharu wal-ba'th. Al-ba'th min al-maut, an-nashru min al-quburi, al-hasharu yawm al-hashr. Ranar da za a tara jama'a a guri guda gaba ɗayan su, babu wanda zai buya. Za'amal lazina kafaru allan yub'athu qul bala rabbi la tub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa zalika 'ala allahi yasir. Kafirai suna rayawa cewa wai ba za a tashi ba. Allah ya ce ka rantse ma za a tashi. Qul bala wa rabbi wa yastanbi'unaka ahaqqun hu, wai gaskiya ne za a tashi alkiyama, ko gaskiya ne qur'anin nan daga Allah yake? Qul i wa rabbi, kace na rantse haka ne za a yi wannan abin, ba za a fasa shi ba. Saboda haka Allah ta'ala yace zai tashi alkiyama, zai tattara mutane. Yawma yab'athuhumullahu jami'an, ranar da Allah zai tattara su baki daya a guri guda. fayunabbi'uhum bima amilu, zai ba su labarin duk abin da suka aikata. Ko mai mutun ya aikata zai ganshi a ranar, a rubuce, a tattare. Har wani zai ce mali hazal kitab la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Zai ce wannan wani irin littafi ne, baya barin kankanin abu ko babba sai ya tattaro shi. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. وَنْدَ يَا الْهَيْرِ كُمَا يَكَنْكَنْتَنْ سَا زِي غَنْشِ وَنْدَ يَا شَرِّ كُمَا يَكَنْكَنْتَنْ سَا زِي غَنْشِ. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. ذَا أَسَنْيَا وَنَّنْ سِكَيْلِي نَا أَوْ نَرَانَا الْقِيَامَةَ نَا أَدَلْتِ وَنْدَ كُمَا أَكَ دُورَا أَسْكَيْلِنْ كُودَا كَمَا قَوَايَ ذَرَّة نِي وَنَّنْ سِكَيْلِنْ سَيَا نُونَ نَوْيِنْ سَا. Wato sikelin da zai auna zarra ya faɗi nauyinta, ai ka san ba ƙaramin sikeli bane wannan. To duk za a yi wannan bima amilu, abinda suka aikata na sharri ko na alkhairi. Allah ta'ala ya ce ahasahullah, Allah ya iyakance shi, ya tabbatar da shi, ya rubuce shi, ya tsare shi. Wa nasuhu, su ko sun manta. Shi yasa Allah ya ce yawma yatadhakkarul insanu ma sa'a, ranar da mutum zai tuna duk wani abu da ya aikata mummuna ko kyakkyawa. Amma anan duniya an manta, kamar da Allah ta'ala ce wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, komai da kashina Allah ya ce mun kididdige shi, kididdiga mun kididdige shi a cikin wato wannan littafi bayyananne. Wani gune ya ce wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba, komai da kashina mun iyakance shi a rubuce a cikin littafi. Dazu ko jiya ne aka bugo min daga wani gidan radio cewa jiya shine ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware ranar kididdiga na adadin mutanen duniya, da kuma cewa me ke jawo mutuwar dan adam. To a ciki sai aka fake da wani abu, aka ce wai aurar da yara da basu kai shekara 18 ba, su haifi ƴaƴa su ba sa cikin koshin lafiya saboda shekarun su bai kai ba, ƴaƴan da suka haifa ba sa cikin koshin lafiya saboda shekarun su bai kai ba, wai wannan shine yake kashe dan adam a duniya. Nace ni ban yarda da wannan bayanin da majalisar ɗinkin duniya ta ba fitar ba. Ni ina da akasin sa, ni a guri na dan adam, kamar yadda wata kungiya a kasar Jamus ta faɗa cewa akwai mutane kusan biliyan 7 a duniya. Fadin duniya gaba ɗaya yanzu ana kaddara adadin mutanen cikinta da biliyan 7. To sannan kuma fadin duniya gaba ɗaya, iya inda dan adam zai iya zama, banda cikin ruwa, banda kan tsauni, banda kaza, banda kaza, za ta dauki adadin mutane biliyan 150. Yanzu kuma ana da biliyan 7 katal, kuma fadin inda zai dauki mutum biliyan. Akwai yanzu daga nan Gombe ka tafi Kano, dajin da zaka wuce ka san ya ninka garin da ka baro ninkin baninkin, iya bakin titi banda zurfin lungu. To ku da ko daya bisa 100 ba dauka ba, a ce dan adam yayi yawa. Nace kuma ba dan adam ne yayi yawa ba, rashin adalci ne a duniya. Duk matsalar mutuwar dan adam da kaskancin sa, da rashin magani, da rashin asibiti, da rashin abinci, da rashin ilimi, rashin adalci ne. Saboda haka da za a yi abubuwa guda hudu, ina ga duk sai yafi wannan matsalar. Na farko, a sa doka akan hana sata kudin gwamnati da kudin al'umma. Duk wanda ya wawashe kudin al'umma ya kai wata kasa, to a dawo mana da shi. Kuma a sa ido a tabbatar an aiwatar da waɗannan kuɗi cikin harkar magani, da asibitoci, da hanyoyi, da wutar lantarki, da ilimi, da sauran abubuwa da suke raya ɗan adam, da ruwan sha. A dawo da waɗannan kuɗin. Ya za a sace mana biliyoyin kuɗi a kai ƙasashenku kuna ci, kuma ku dinga cewa wai mu kai kashe kanmu ko abin nan ɗin yara ne. Na biyu, sai an hana wato abin da ake kira fasadi da barna. Domin idan ka ce yarinya an an mata aure ta haihu tana ƙasa da shekara 18, to in kuma zina taifa, ya ba a hana zina ba za a hana aure. Kuma in ce yanzu ma kai shuru ba kamace ƙala ba, za ka ga ai yaranmu yanzu ba aure da yara in ƙanana. Saboda yarinya kafin ta gama sakandire shekara 12, ta yi shekara 6 a firamare, ta yi shekara 6 a sakandire, 3 a sakandire karama, 3 a sakandire babba, ga 6 a firamare, nawa kenan 12. Idan ta shiga firamare tana da shekara 6, an hada nawa? 18 din kenan. Saboda haka ai ma ba sai ka ce ayi ko ka ai ba. Nace shi musulunci ba doka ya kafa mana cewa kan mu aurar da ƴaƴanmu lokaci kaza ko lokaci kaza ba, ya bar abin a hannunmu mu duba mu ga me yafi maslaha ga ƴaƴanmu. In mun ga mu basu su ganda ne zama manya shi yafi maslaha sai mu basu, in mun ga za su lalace mana ko mun ga hanya wata ta karkace sai mu maza mu cusa su gidan miji da wuri kada su je su haifo mana wata barna. Amma su da ba su da doka addini su suke faɗan irin waɗannan abubuwa. To daga ci akwai wadata mutane da kayan more rayuwa wanda ya hada abinci, karfafa harkar noma da harkar kiyo da harkar masana'antu da harkar ilimi da wutar lantarki da asibitoci da hanyoyi masu kyau da kyakkyawan tsaro da kayan more rayuwa waɗanda su suke raye ɗan adam. Mu a Afirka an ce mun kai biliyan, mutanen Afirka mun kai biliyan. To amma kuma Afirka nan ne aka fi saurin yawan haihuwa, nan ne kuma aka fi samun matsala da rigima. Kuma Afirka nan ta fi kowace ƙasa a duniya arziki, amma na cikin ƙasa. Shi ɗan Afirka shi ne ake cewa ga wani abu nan akan matar sarki, da da ido da ta gani. Muna taka fetur, muna taka gold, muna taka me ake kiransa, muna taka dukkan ma'adanan ƙasar nan sama da ɗari a kansu muke yawo. Amma har yanzu ƙwaƙwalwarmu da tunaninmu da hankalinmu da wayonmu ya sa mu kasa tsugunnawa, mu tono, mu sarrafa, mu amfana. Sannan muna da ƙasar noma, duk inda ka taka in kai shuka zai fito. Wani Bature ɗan ƙasar Amurka ya taso daga ƙasarsa yana noman alkama, ya zo Misira ya auna ƙasar Misira, in ka shuka alkama a Misira za ka samu ninkinsa hudu wanda kake samu a Amerika. Da ya gangaro Najeriya da ya auna ƙasar sai ga za ka samu ninki takwas. Idan ka hekta ɗaya a Najeriya in kai irinta a Amerika za ka samu ninki takwas a Najeriya. An ce Baturen nan sai da ya kuka, ya ce yanzu mutanen Afirka suna da irin wannan arziki, suna da ƙasan noma, suna da ma'adanan ƙasa, suna da ƙwaƙwalwa. Kowane karatu a duniya aka yi muna ganewa. Abinda ya rage mana shine ba shugabanci na gari. Shugabanci na gari shine babban matsalarmu, wanda zai ce ai nan ai, ya ce a bar nan a bari. Shikenan in muka yi haka mun gyaru. Allah ka ba mu shugabanni na gari masu tsoronka, masu imani, masu adalci, masu mutunci, masu tausayi, wanda ka suka san girman na sama suke tausayawa na ƙasa. Saboda haka wannan shine ma'anan ahsahu Allahu wa nasu, wato Allah ya kididdige komai, ya san adadin komai, ya san yawan sa. Ahada bi kulli shay'in ilma wa ahsa kulli shay'in adada. Allah ya iyakance komai da sanin sa, komai yana karkashin sanin Allah, kuma Allah ya san adadin komai da yawan sa da karancin sa. Shi sa Allah yake cewa laqad ahsahum wa addahum adda. Allah ya iyakance su kuma ya kirga su daya bayan daya. Komai da ke faruwa a duniyan nan Allah ta'ala ya san shi. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Daka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan wa nasuhu susun manta, amma Allah subhanahu wa ta'ala yana sane da wannan. Wallahu ala kulli shay'in shahid. Allah ta'ala wato sheda ne akan komai, ma'ana komai yake faruwa a duniya a gaban Allah subhanahu wata'ala ake da sanin Allah ake. Allah ya sani, ya iyakance, ya tsara, ya iyakance komai. Shine ma'anan shahida, abinda ka halarta ka sani, ba labari kawai ake baka ba. Isa yake cewa a wani gurin, yake cewa sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Har sai ya bayyana zai su gaskiya ne. نعم.
ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم.
الله تعالى ألم ترى شن بكسني با a tara anan ba na gani da ido kawai ba, domin ce gani iri iri ne. Akwai gani manufarki ana kiransa ru'uya, akwai ru'ya ta ido, akwai ru'ya ta ra'ayi, akwai ru'ya ta mafarki, akwai ru'ya ta yaqini. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Su sun tabbatar wannan gani ne daban. Saboda haka takan zo da ma'anoni da dama. Akan ce wai me kake gani game da kaza? Kaga ra'ayinka ake so, amma sai aka ce me kake gani? Ko me kake gani? Ni ina ganin ya kamata ai kaza. Kaga gani anan na ra'ayi ne da fahimta. Ko mutum yace na gani a mafarki, kaga shi ma wani gani ne daban, wanda ya bambanta da gani na fili. Akwai gani kuma na ido, akwai kuma gani na tabbas. Abinda kake da yaqini, ra'aytu Allah akbar kullu shay'in muhawalatan wa aktsaruhum junuda. In ka tabbatar akwai Allah, sai ka ce ka ma ganshi kawai. Wannan shine ma'anan, wato wannan ma'ana baka sani ba. Anna Allah ya'lamu, Allah ta'ala yana da sani, cikakken sani. Kuma shi yasa kashi da sigar fi'ilin mudari'i, ya'lamu yana sani, ya sani yana sani. Saninsa wato ainihin tabbatacce ne, ba sani ne da jahilci ya gabace shi ko mantuwa za ta biyo bayansa ba, ba sani ne na gefe ko mai iyaka ba. Shi sanin Allah ta'ala yana da matakai ko yana da makarai guda takwas. Na farko, Allah ya san duk abin da ya wuce. Na biyu, Allah ya san duk abin da zai zo. Sannan na uku, Allah ya san duk abin da ake ciki. Sannan na huɗu, Allah ya san duk abin da ke fili. Sannan na biyar, Allah ya san duk abin da ke ɓoye. Sannan abin da bai kasance ba kafin ya kasance, da zai kasance, Allah ya san yadda zai kasance. Saboda ita kanta babu tana cikin sanin Allah. Kai ne kake cewa babu, to ita kanta babun tana cikin sanin Allah subhanahu wataala. Sannan sanin Allah jahilci bai gabace shi ba. Sannan sanin Allah mantuwa ba za ta biyo bayansa ba. Sannan sanin Allah ba a yi masa iyaka da iyaka. Wannan shine wato bambanci tsakanin sanin Allah da na kowa. To Allah ya san ma, kalmar ma din nan ta shigar da duk abin da ke cikin samai da ƙasa, domin faffaɗa kalma ce mai yalwar gaske, wacce duk wani abu da ke cikin sama, ko da ƙwayar zarra ne, to ya shiga cikin ma din nan. Ya'lamu ma, ya san duka fi samawati, abin da ke cikin samai din nan guda bakwai, abin da suka kunsa na halittu, na mala'iku, na komai mai motsi da mara motsi, Allah ya sani. Wa ma da dukkan fil ardi, abin da ke cikin ƙasa, da ke doranta, da ke tsakiyarta, babba ne ko ƙarami, mai rai ko mara rai, tsiro ne ko mutum ne ko dabba ce, ko dukkan Allah ya san komai da bambance-bambancen da ke tsakaninsa. Ma yakunu min najwa salasati, babu wasu masu ganawa da zai kasance su uku, mutane su shiga su uku suna mitin din nan na alkhairi ne ko na sharri ne, illa huwa rabi'uhum, face Allah ta'ala shine na hudu. Wala khamsatin, babu wani taro da za a yi na mutum biyar domin tattauna wata mas'ala mai kyau ko mummuna, sharri ko alkhairi, illa huwa sadisuhum, sai Allah ne na shida. Wala adna min zalika, babu koma baya da haka, shine daya, shine koma bayan uku ko ko biyu. Wala aktsara, ko mafi yawa kamar 10, 20, 30, illa huwa ma'ahum, face Allah yana tare da su. Ma'iyya amma, mutlaqa shamila, wacce take ma'anan halittar su da gudanar da su da mallakar su da sanin halin da suke ciki, Allah yana da wannan. Shi yasa ma'iyya zamu ga kashi uku take zuwa cikin Al-Qur'ani. Wani gunu Allah zai ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kowa anan ya shiga. Dan haka ma'anarsa anan rububiyya ne. Yakan zo ko ma'iyya khassa, Allah ya ce yana tare da mu'mina, inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, inna Allaha ma'as sabirin, ma'al muttaqin, ma'al muhsinin. To wannan ma'iyya ce khassa, tana nufin taimako da karfafawa da goyen baya. Takan zo kuma khassatul khassa, Allah ya ce yana tare da wato annabawansa, wanda tare da annabawa wani keɓantacciyar taruwa ce. Kamar da Allah ke cewa, yake cewa Musa, innani ma'akuma asma'u wa ara, ina tare da ku, ina jin duk abin da yake kullawa, kuma ina jin, ina ganin abin da yake faruwa. Saboda haka wannan karfafa zuciya ne dan ka je kai wa'azi. Shi yasa lokacin da Fir'auna ya biyo annabi Musa da shi da bataliyarsa, sai mutanen annabi Musa suka firgita, suka ce inna lamudrakuna, ala kalla inna ma'iya rabbi sayhadin, yace Allah yana tare da ni, zai bani mafita dan garuwa a gabana, ga Fir'auna a bayana, inji Bahaushe yace gaba kura baya sayaki, to ina za a yi kenan gaban an yi ruwa ne in an tsaya ko Fir'auna ne sai mutane annabi Musa gaba ɗaya dabarar su da wayan su da azancin su ya kare suka ce inna lamudrakuna an kama mu an riske mu an cin mana mun gama yawo mun shiga uku yace kalla saboda annabawa suna da yaqini da Allah yace kalla inna ma'iya rabbi sayahdin lalle Allah yana tare da ni to zai ban kofa ko ta nan ko ta bayan ko ta gaba sai Allah yace to da kitte kun ya bushe ka hau kai ka wuce yadda kitte ku ya daskare ya wuce Fir'auna yazo da batali sai ban da ganganci irin na Fir'auna da kwaranci da rashin wayewa irin na Fir'auna wannan fa shi Fir'auna ko ta ko firamare bai ba domin da ai karatun firamare an zai gane wannan fa ba danni ya daskare ba wasu aka daskara musu da sai tsaya bakin ruwan yayi tunani to aka ruwan nan ya daskare tukunna amma kai yana zuwa sai tutsa kai kafin ya je tsakiya su kuma can sun wuce saboda Allah ya ce to ruwa koma yadda kake dama dan annabi Musa aka ce ka daskare na aka koma yadda kake sai ga Fir'auna yana kiran Habu kai da kace ana rabbukum al'ala ashe baka iya ruwa ba yo ko ka iya ruwa ya zakai da wannan ruwan shine Jibril yake ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa ni din dinga darbo tabo sai na dinga zuba masa a baki in ya haka zai kira abin nan sai dai bota bon cika bakin sa da shi saboda haka dai Fir'auna aka tafi ba mutunci ba addini ba aqida ba tauhidi yana kokari ya faɗi kalmar shahada lokaci ya kure ya kamata ya faɗe ta tun baya baya amma sai da lokaci ya kure ya fara shan ruwa ya tabbatar cewa an gama da shi sanne yake nema yace annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina ni ma na zama musulmi ya dauka musulunci abu ne mai sauki sai kaga wahala sai kaga haza sannan ka ce ka musulunta to Fir'auna dai ba a samu musulunta ba wama kai da Fir'auna illa fi tabab shine Allah ta'ala yake ga mutane duk wani mutum da yake da wani kullakulle da zagon kasa da makirci da kutubila to a san fa Allah yana ganin masu yi yana ganin masu kullawa duk wani mutum da kuke dan ku taimaki addinin musulunci kar ku damu Allah ya san da mutum din ya san ajandar ya san taron ya san wanda ya bude taron ya san wanda ya fara magana ya san me aka ce ya san me aka kulla ya san me aka rubuta ya san me ake so a cimma to da haka masu mutum dan su taimaki addini wannan aya tana karfafa musu zuciya ne to a cigaba da mutum a cigaba da kullakulle da zai taimaki addinin musulunci kullakullen alkhairi kullakullen da zai kawo kasa ci gaba ya kawo zaman lafiya ya kawo alkhairi ya sa kasa ta zama cikin kwanciyar hankali da nutsuwa a samu ilimi a samu wadata a samu arziki a samu ci gaba wutar lantarki ta tsaya a daina dauke wuta a samu masana'antu su tsaya makarantu a cigaba da karatu hanyoyi a gyara su a samu asibitoci sun cika da magani sai dai ka dauka tinka ka tafi asibiti ka sha magani kyauta to a cigaba da wannan kullakullen da za a mai da kasa ta zama haka amma masu kullakulle don su karya kasa ko su tayar da hankali ko fitina ko tashin hankali ko su jawo musifa ko su sace kudin kasa ko su cuci al'umma to wannan kullakullen nasu kansu zai koma saboda haka Allah ta'ala zai cigaba da kiwon al'umman sa da kare ta da bata matsayi wanda ya dace daka wannan aya tsoratarwa ce kuma kwadaitarwa ce masu abun kirki su ci gaba kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna nas babu wani alheri a cikin duk mutum din da yake a duniya da kungiyoyin da ake kafawa masu zaman kansu ne ko na gwamnati ne in dai ba abu uku za a yi ba Allah ya ce babu alheri a wannan kungiyar ka fita la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin sai wanda suka hadu suka ce ayi abun sadaqa ayi wani foundation a taimakawa talakawa da marayu da zawarawa da ƴan mata da dalibai masu zuwa karatu da masu neman ilimi da masu sana'a da kaza abun da zai amfani jama'a illa man aw ma'rufin ko wani sanannen abu na alheri a sanar da mutane a koyar da su a ja hankalin su zuwa gare shi aw islahin bainan nas ko gyara tsakanin mutane masu rigingimu masu tashin hankali a ce a zo ai sulhu a zauna lafiya a fahimci juna don akai wannan an yi abin arziki shine Allah ta'ala yake cewa wala adna min zalika wala akthar illa huma hum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyama sannan Allah zai ba su labari bisa abinda suka aiwata ranar al-qiyama na an ce su yi sun yi ko an ce su bari sun bari ko abinda suka kulla wa addinin Allah na makirci ko na zagon kasa ko abinda suka kulla na alkhairi da ci gaba Allah zai musu sakayya akai inna Allah tabbas Allah subhanahu wa ta'ala bikulli shay'in alim, masani ne da dukkan komai da komai. Haka har wannan taron, har wannan ganawar, har wannan mitin, har wannan kungiya, har wannan shawarwari da aka tattauna, Allah yana sane da su, kuma zai ba mutane labari. Don haka masu aikin kirki ku ƙara, Allah yana goyen bayan ku. Masu sharri ku rage, ku takaita, Allah subhanahu wataala baya goyen bayan sharrin ku, kuma zai dada shi kanku, kuma ba za ku ci gaba a rayuwarku ba. To nan za mu tsaya. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada mai yawa. Inda muka kure kuma Allah ta'ala ya yafe mana. Ya ci gaba da numfasawa. Akwai wata baiwa Allah abun mamaki, tun shekaru kusan biyar da muka kafa asusun 1,100 wanda wasu da yawa sun daina, amma wannan baiwa Allah bata taɓa fashi ba. Duk shekara sai ta aiko 1,012 ta na kowace shekara ga kowane wata 1,000, kamar yadda muka ce da za a samu mutum 1,000, kowa yana bada 1,000, to za mu samu 1,012,000 a shekara, wanda wannan 1,012,000 ya ishe mu wajen aiwatar da dukkan ayyukan mu na wannan kwamiti ba tare da mun nemi taimako ko mun daga hula ba. To wasu sun fara sun dore har yau suna yi, wasu kuma sun dakata, ba san dalilin dakatawa ba. Dalili uku ke sa a dakata: ko mutum yayi kuɗi da yawa sai ya rena 1,000 ta yi kaɗan sai ya daina gaba ɗaya ma, ko kuma yayi ƙasa da 1,000, ma'ana ya sauko saboda haka sai ga yanzu 1,000 ta masa yawa, ya zai iya bada 1,000 a wata? Ko kuma shedan kawai ya zo ya masa kururuwa cewa kai kawai ma daina kawai, ko daina yi, ko kuma yayi tafiya ma ya baggarin ko baya nan? To akwai account wanda za a yi ta faɗan lambarsa, kuma za a yi ta sawa a kan screen na talabijin domin masu yunkuri su ci gaba da yi. To akan hakan ne wata baiwa Allah wannan ce malam ga 500 a sa asusun marayu ai mun addu'a Allah ya bani ilimin addini da na sana'a. Wani kuma ya ce ga 200 fi sabilillah ai masa addu'a Allah ya bashi ikon yin aure da kuma rike auren. Akwai wasu bayin Allah da suke fama da matsalar jinnu, suna buƙatar malam da sauran ƴan uwa musulmi su taya su da addu'a Allah ya ba su lafiya. To Allah ya ba su lafiya, raba su da jinnu. Haka kuma akwai marasa lafiya a gida da asibitoci, suna buƙatar a taimaka musu da addu'a Allah ya ba su lafiya. To muna addu'a, muna tawassali bi asma'illahil husna wa sifatihil ula. Duk wani musulmi da ke cikin damuwa muna fatan Allah iyaye masa. Kuma a ƙarshe muna kira ga gwamnatoci da su sassauta dokan babura domin jama'a su samu damar zuwa wajen tafsirin tahajjudi da yin sallah. Ko da karfe 10 ne ko 11 a kai, domin jama'a su samu damar zuwa halatta wajen wa'azi da karatu da addu'o'i da ake a cikin wannan wata. Muna fata hakan zai ƙara taimaka wajen ƙarin samun zaman lafiya da aka samu. Muna fata kuma Allah ya kawo mana da dukkan masifu da fitintunu da tashin hankali, Allah ta'ala ya ƙara zaman da mu lafiya a cikin addininmu. Wannan wata ne da ya kamata addu'a ya kamata a yi, shi ne babban tsaro, a ƙayawaita addu'a a masallatai da makarantu, masu kuɗi su fito da harkar ciyarwa a masallatai da guraren ibada da mahaɗar jama'a. Kamar yadda wasu fara a garin nan ana haɗuwa a wasu mahaɗoɗi ana ba da abinci kyauta, kamar yadda muke gani a ƙasashen Larabawa. To ya kamata a dinga yin wannan, yana daga cikin abin da Allah yake kawo mana sauƙi. Kuma kowa ya duba aikin da yake mai kyau ya ƙara, ya duba aikin da yake mummuna ya rage, domin wannan shi ne yake kawo mana sauƙi, yake kawo mana, Allah ya tausaya mana, ya kawo mana da masifu da tashin hankali. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'al alhayata ziyadatan lana fi kulli khairin wal maut rahatan lana min kulli shar. Allahumma izzal islam wal muslimin wa azil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.